Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da Inda Ranka. A yayin da limamai suka koma mumbari suka gabatar da huduba a kan zazzabin lasa, mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusu na biyu ya kira ga al'umma da suka wuce wa yin amfani da tsofaffin hanyoyin gargajiya wajen maganin wannan cuta. A yau ne ranar ilimi ta duniya. Shin ko akwai bambanci tsakanin ilimi da karatu? Dalibai dai sun bayyana mabambantan ra'ayi akan wannan batu, sai dai an yi sama ta ƙasa. Ita kuwa wata mata ta gwada fikarta akan hannayen wani ɗan ƙato da goro a nan Kano, a lokacin da yake taimakawa 'yan sanda wajen kama ɗan wannan mata da ake zargi da kisan kai. Za mu kawo muku rahoto na musamman kan mahimmancin gwaji kafin aure don gudun haihuwar 'ya'yaye masu cututtuka. Kaɗan kenan daga cikin kunshin Inda Ranka na wannan lokaci. Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yusuf Ala Abdullahi ke muku sallama, tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Inda Ranka, wanda masu salon magana kan ce ka sha kallo. A yau dai kusan dukkanin limamai da suka gabatar da huduba, hudubar su ta mayar da hankali ne kan yadda za a magance wannan cuta ta zazzabin lasa da ta bullo a fadin jihar Kano take neman mana zama jangwam. Wannan cuta dai an samu bullarta a karamar hukumar Gwale da wani sassa na karamar hukumar Taroni, lamarin da ya sanya al'umma suka razana, kuma har yanzu ba su dawo cikin hayyacinsu ba. Ko da yake dai hudubar da limaman suka gabatar a yau ta ja hankalin al'umma kan cewar a koma zuwa ga Allah, domin ko bullar cutar wani al'amari ne mai ban tsoro da yake nuna cewar sai mun koma mun maida al'amarinmu zuwa ga Allah baki daya. Sannan ko malamai suka ce duk abin da likitoci da masana a fannin lafiya suka bayyana cewar ita ce hanyar da za a bi domin kauce wannan cuta, to malamai sun ce a rungumi wannan hanya kuma a bi ta sau da kafa. To bisa wannan dalili ne ya sanya filin Inda Ranka ya dan sharhi kaɗan kan tarihin bullar wannan cuta a fadin nahiyar Afirka, inda wata mujalla ta bayyana cewar wannan cuta ta lasa ta samo sunanta ne a wani gari a can jihar Borno, inda aka samu wannan cuta a shekarar 1969. Ko da yake dai masana a fannin lafiya sun bayyana cewar wannan cuta ta fara shiga wasu kasashe na yankunan Afirka tun a shekarar 1950, amma bata zo wannan gari na lasa da ke can jihar Borno ba sai a shekarar 1969. Masana a fannin lafiya sun bayyana cewar an samu wasu beraye ne, ba irin berayen mu ne na gida ba, lamarin da ya sanya masana ke kallon cewar wannan bera ba mu da shi a irin dazuzzukan mu na arewacin Najeriya. Sannan kuma masanan sun kara da cewa wannan bera yana da matukar hadari, domin ko kogimta yayi babu shakka zai samar da wannan cuta mai cike da ban tsoro. Sannan kuma masana sun kara da cewa mafarauta irin na da su ne suka fara samar da irin waɗannan ɓeraye waɗanda suke farauto su a daji. Sannan kuma irin wannan ɓeraye suna ɗauke da mama mai tarin yawa. Masanan dai sun zayyana alamomin wannan ɓerayen ne domin gane su, inda kuma aka ce ba su da alaƙa da irin ɓerayenmu na gida. To amma dai ko me yake da akwai, masana na kallon cewar dukkanin ɓera a guje masa, domin idan an gan shi poison ne, wato dai yana da matsala. A nan Kano dai al'umma da dama na yaba kokarin gwamnatin jihar Kano a kokarinta na wajen ganin ta magance wannan cuta, domin kuwa izuwa yanzu ana samun karuwar mutanen da gwamnatin take killacewa tun bayan barkewar wannan cuta. To ko a yau ma mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusu na biyu ya gargada al'umma, ya kuma yi bayani mai ratsa zuciya kan hanyoyin da za a bi domin magance wannan cuta, ya kuma bayyana cewar kada al'umma si amfani da hanyoyin magance wannan cuta ta gargajiya, tunda dai ya ce gwamnati ta samar da dukkanin abin da ake bukata na wajen ganin an kakkaɓe wannan cuta daga fadin jihar Kano da ma Najeriya gaba daya. Ga dai mai martaba Malam Muhammadu Sunusu na biyu.
Jama'a, ma'aikatar lafiya ta sanar da mu bullar cutar zazzabin ciwon lassa a wasu sassa na wannan jiha tamu. Saboda haka muna kira ga jama'a da su kula da tsaftar muhallinsu, su killace abinci da abin sha tare da wanke hannu a koda yaushe. Hakanan ya zama wajibi mu yi kira ga jama'a da su tabbatar sun sanar da ma'aikatan lafiya rahoton alamomin bullar wannan cuta, kuma su guji amfani da duk wani magani ko wace hanya ta gargajiya domin magance wannan cutar.
Mai martaba Malam Muhammad Sunusi Nabi kenan, Allah Ubangiji ya taimaki sarki. Limamai dai sun yi kira da babban murya kan cewar ya zama wajibi kowa ya tashi ya ga cewar ya tsaftace gidansa, ya kuma magance dukkanin wani bera da yake kai kawo a gidansa. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari mai cike da sarƙaƙiya. A yau ne ake ranar ilimi a faɗin duniya, ko da yake dai masana na ganin cewar an samu ilimi fa, domin kuwa yanzu kana zaune a wayarka sai ka buɗa ka shiga duniya ka tara ilimi mai tarin yawa. Filin inda ranka ya zanta da wasu matasa waɗanda suka bambance tsakanin ilimi da karatu.
Sunana Halifa Awwal. Mutumin da yake da karatu ba lallai ne ya zamto yana da ilimi ba. Za ka iya samun mutum yana da karatu amma bai da ilimi. Shi ilimi wani abu ne wanda mutum yake gudanarwa a rayuwarsa, wanda in ka ganshi za ka ce wannan mai ilimi ne.
Warai ku, akwai bambanci. Shi ilimi shine wanda zaka je makaranta ka same shi ka yi amfani da shi. Shi ko karatu shi ma din haka ita ka je ka da hanya ɗaya ce ake samun su, amma kuma yin amfani da shi shine yake bambanta tsakanin karatu da ilimi. Domin wanda ya samu ilimi ba ya fanda shi, kusan ma ba su da amfani, gara ma bai yi ba.
Amma dai a ra'ayin Abdullahi Ismail Kwalwa ya ce tabbas an samu ilimi, sai dai hanyoyin yaɗa shi ne ya ce akwai sauran gyara. Domin ku yanzu ya ce ilimin an ne masa shiga inda rududu. Domin kuwa ko malamai da ake zaɓowa a ba su aikin malinta, sai ya zamanto ya ƙure babu aikin da za su samu, sai suka ɗau malintar kuma suna karɓar ta ne a matsayin waidan babu abin da za su yi. Yin da ya ƙara da cewa a wasu lokutan ma har 'yan jagaliyar siyasa ake kira a ba su ofar malinta. Ya ce a gaskiya a nan ilimi ba ya samu koma baya. Domin kuwa malaman da suke gabatar da ilimi su ma ba su da tagomashi, wasu ma ba su san kansu ba. To kaga kenan ilimi kullum zai ta samun koma baya da ma na kasu a hanyar bayar da shi, domin kuwa masu bayarwar su ma ba su da shi.
Yanzu kuwa mutane ba su ma je makaranta ba, gashi nan za su iya rike waya su yi amfani da ita kuma da abubuwan da ya kamata a aika sabanni da shauransu. Ma'ana ana iya samun ilimin ma a tsaitsaye, amma bambancin da ilimin ya samu shine ingancinsa ya riga ya raunana ya lalace.
Har ila yau Abdullahi Ismail Kwalwa ya bambance tsakanin tsakuwa da tsaba, domin kuwa ya ce bambancin da ke akwai tsakanin ilimi da karatu shine shi ilimi ana ganin sa a fili. Domin kuwa duk mutumin da aka ce yayi ilimi zaka ganshi yana kwatanta abin da ya koya a fili, yana fitowa da shi har i zamanto al'umma suna kokarin yin koyi da shi.
Kuma a da idan mutum yayi ilimi yana zama mai saukin kai, yanzu kuma ilimi ne yake sa mutane hissa da dagawa da yin abubuwan da basu daidai da ilimin ba.
To a yanda ake gabatar da makon ilimi a fadin duniya, shi ko wakilinmu Mu'azu Tasu Abdurrahman ya haɗa mana rahoto kan mahimmancin gwajin jini kafin yin aure. Mu'azu, in ka shirya gare ka.
Shekarar 2012 dai a iya cewa ita ce shekarar da Hausawa suka fara cin karo da gwajin kafin aure, domin ita ce shekarar da hukumar Hizba ta fara yin auren zawarawa a nan jihar Kano. Bisa ƙaruwar yaɗuwar cututtukan ma'aurata ya sanya filin inda ranka ya ƙara tuntuɓar hukumar Hizba. Malama Umma Kulsum Kasim Muhammad, mataimakiyar babban kwamandan Hizba a ɓangaren mata, ta yi ƙarin haske kan wannan batu.
A yi rubutu a tura ana masu ba da shawara, tunda in ka duba duk abin da zai amfanar da jama'ar jihar Kano shi gwamnati take ƙoƙarin ta yi. Don haka insha Allah ana nan za a yi ƙoƙari duk shirin da ya kamata a yi.
Kwanan baya dai an jiyo wata ƙungiya mai rajin kare yaɗuwar cututtuka a tsakanin al'umma. Ta yi wani hoɓɓasa wajen rarraba kayan gwaji a unguwannin jihar nan domin taƙaice yaɗuwar cututtukan tsakanin ma'aurata. Al'ummar Kano dai na fatan samar da wata doka da za ta tilasta wa ma'aurata yin gwajin kafin aure, saboda gujewa faɗawa mawuyacin hali kamar yadda suka yi bayani.
Gaskiya ni dai a ra'ayina ya dace, saboda akwai wanda zaka ga kana son shi, kuna soyayya sosai, amma yana tun yana son wata je wata cutar ta shige shi kai baka sani ba.
Ai ni kan ma a ce ayi, ni zan dauke ta da ni da ita da iyayena da iyayenta mu je asibiti ayi gwajin.
Dr. Zulaihat Gali Abdullah, likita ce a asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke nan Kano, ta bayyana cututtukan da kin yin gwajin kan haifar ga rayuwar al'umma.
Wa'annan gwaje-gwaje sun hada da gwaje-gwajen cutar kwayar hanta da gwajin ciwon sikila a gani ko ma'auratan nan biyu ɗaya daga cikin su yana da wannan cuta ko kuma yana da kaman rabin ciwon, wanda in har ya haɗu da ɗaya abokin auren shi ma yana da rabin za su iya samun ɗa da zai zo da ciwon sikila. Sannan kuma akwai gwaji na cutar sida wacce aka fi sani da HIV shi ma yana da muhimmanci.
Da fatan zamu dinka yin gwaji kafin aure don gudun yin kitso da kwarkwata. Su kuwa ƴan mata a nan Kano sun yi kira ga hukumar Hizba da ma sauran daddaikun al'umma waɗanda suke ganin za su iya bada gudunmawa kan su tashi haikan domin dakile yadda ƴan maza suke yin zaman majalisa don kallon matan da kuma kashe kwarkwatar idanunsu. Wakiliyar mu Zunira Garba Baballadi tana da ci gaban wannan rahoto.
Wata budurwa da filin inda ranka ya zanta da ita ta ce wata rana saboda tsabar kallon da mazauna majalisar kofar gidansu ke yi mata sai da ta fadi wanwar a ƙasa.
Wata ran na taba tawowa wallahi kallon nan da suke mun sai na yanke jiki na fadi.
A yayin da wata mata aure ta ce ita kullum sai ta yi ado tana jiran dawowar mai gidanta amma ita da ganinsa sai 12 dare kamar yanda ya saba.
Raina yana baci da zaman majalisar nan saboda mai gidana in ya tafi ba sai karfe 12 dare fa nayi kwalliya nayi wanka nayi abinci mai mugun dadi.
Har ila yau mun zanta da matasan da ke zaman majalisar.
Gaskiya ni wani lokacin ina zama saboda rinka yawan gane kala-kala.
To a gaida Zunira. Masu sauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Madalla. Rundunar ƴan sanda nan Kano ta samu nasarar tabke wani matashi da ake zargin shine ya dauki wuka ya cika wani matashi a unguwar Dagaru Kwatas. Sannan kuma a wancan lokaci al'ummar unguwar na zargin matashin ya cika wandansa da iska. Sai dai a wani tudu a wani gangare jami'an ƴan sanda da kuma ƴan ƙato da gora sun wa matashin kwanta-kwanta domin kuwa sun samu nasarar damƙe shi a jiya. Sai dai kuma a lokacin da ke kokarin kubcewa ya gudu an samu labarin cewar mahaifiyarsa ta ba shi support wato dai ta taimaka masa don ya fusge ya gudu domin kuwa an ce uwar sai da ta gan tsarawa wani dan kato da gora cizo don dai samu ya saki ran nata ya gudu. Amma dai duk da hakan ta fa bai cimma ruwa ba domin kuwa ƴan sanda sun yi ram da shi. Sai dai wakilin Inda Ranka Anas Yunus Suleiman ya zanta da Saifullahi wanda shine dan kato da gora da mahaifiyar wancan matashi ta ci za a hannu.
Dare sallama gidansu kawai sai suka kama jan yaron. Ina jan yaron suna jan sa. Haka dai ta samu ta cije ni suka kwace yaron.
Wakilin Amina Abdu Baka Noma ya yi tattaki har zuwa shedu kwatar rundunar ƴan sanda da ke Banfai a nan Kano. Ya kuma zanta da matashin da ake zargin shine ya kasa Muzammil a wannan unguwa ta Shagaru Kwatas.
Shamsu Abdullahi mai guru gaskiya abin da ya faru ya ce ake zargin mu akai da aka dauko waya ta hundu shine ya fito iya iyu da iya iyu sai ya rike ni shi kuma wancan dama akwai wuka a hannun shi karama sai ya buga mi.
Da ƙarshe kakakin rundunar ƴan sandan Kano DSP Abdul Haruna Kiyawa ya ce za su iya bakin kokarin su wajen ganin sun gurfanar da wannan matashi a gaban kotu domin dai ya girma abin da ya shuka kuma ya zama izina ga ƴan baya. To Allah Ubangiji ya sanya mu fi ƙarfin zuciyarmu ya sanya mu fi ƙarfin shaidani. A ci gaba da kawo muku rahotannin unguwanni da ƙofofin Kano. Wakilin Musa Namar Sagagi ya kawo mana tarihin garin Sarauniya da ke ƙaramar hukumar Dawakin Tofa.
Garin Sarauniya wanda yake yankin karamar hukumar Dawakin Tofa ya samu kafuwa kimanin shekaru 50 a guri daya kamar yadda Alhaji Bashir Magaji Sarauniya dagacin na Sarauniya ya bayyana filin Inda Ranka.
A yankin tarihin garin da Sarauniyar akwai wata lokacin Fulani suna kiwo akwai wata rijiya a can tsallake wannan rafi ita rijiyar kamar kogo ne haka inda ruwa yake taruwa. Ainihin koda yaushe idan Fulani suka je suna kiwo to akwai wata raniya irin uwar garke nan suna kiranta Sarauniya kace kamar babban su a ciki. Kullum sai an nemeta a rasa sai ita ta gano wannan gurin take zuwa take shawo wannan ruwa su kuma ba wanda an kullum an nemeta a rasa sai karshe dai sai aka bi sawunta karshe aka gano inda take zuwa.
To madalla kafin mu karkare shirin Inda Ranka wani bawan Allah ya aiko da taimakon naira 8,000 daga unguwar Kunna Mayanka yace a samu mara lafiya kowaye a bashi domin a yi wa mahaifinsa addu'a da ya kwana 40 da rasuwa. Allah Ubangiji ya ji kan mahaifinka ya gafarta masa. Har ila ita ma wata baiwa Allah ta kawo kuɗi naira 10,000 tace a taimaka ɗalibin nan mai karantar physiotherapy. To da fatan Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi ya sanya ku ɗauka a gidan aljanna. Duka-duka kuma a nan shirin Inda Ranka zai ɗiga aya a madadin madugun shiri Nasiru Salisu Zango, Aminu Abdu Baka Noma, sai Zunira Garba Baballadi da Abrahaman Hamisu na Madina. Ni kuma Yusuf Ala Abdullah nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.